gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta ce jam'iyyar APC a jihar Bayelsa za ta shiga zaben gwamna duk kuwa da hukuncin da wata kotu ta yi na cewar babu dan takara ga jam'iyyar bayan da suka gano lam'a tattare da dan takarar su na mataimakin gwamna bayan shafe fiye da makonni biyu da korar shari'ar da PDP da kuma Atiku Abubakar suka shigar a kotun koli domin kalubalantar nasarar Muhammadu Buhari yanzu dai haka kotun ta bayyana dalilin da ta dauka akan wancan mataki kansuloli a nan Kano sun buƙaci gwamnatin jihar da ta kula da batun haƙoƙin su yadda ya kamata la Allah ko sa iya tallafawa kudirin gwamnatin na samar da ilimi kyauta waɗannan da ma wasu sauran labaran nan tafe a cikin shirin na kowanne gauta Masu sauraro assalamu alaikum Adamu Suleiman Muhammad ke muku sallama cikin wannan shirin na kowanne gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayi na yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar nan ya bada dama Zamiu yayi labulan shirin da batun kotu inda kotun kolin Najeriya tace shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cancanci yayi takara a zaben shugaban kasa da ya gabata a watan Fabrairu sabanin ikirarin da babbar jam'iyyar hamayya ta PDP tai na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai karatun secondary ba kotun ta bayyana cewa ta yi watsi da wannan kara ce yan sa'o'i kadan da fara sauraronta a ranar 30 ga watan Oktoba ba tare da samun wato gamsasshen bayanai da Atiku Abubakar ya shigar a kotun sauraron kararrakin zabe da ta kori kara tun da farko a ranar 11 ga watan Satumba amma sai dai a yau Juma'a kotun ta ce za ta bayyana dalilinta na korar karar bisa yadda ta ce ta yanke wancan hukunci ne korafin da jam'iyyar PDP ta shigar ba karbarbe bane ba kuma abin da ya sanya ta kori karar ta take nan a ranar 30 ga watan Oktoba kafar talabijin ta Channel Star waito cewar mai shari'a John Okoro yana karatun hukunci a madadin alƙalan Najeriya Ibrahim Muhammad inda mai shari'a John yace gazawar masu korafi na gabatar da kwararan shedu guda biyar kacal ciki yadda babban mai bayar da sheda wanda shine kuma ya fara bayyana waccan jita-jita mai shari'ar yace kazalika sun gaza gabatar da hujjoji bisa zarge-zargen da suke yi na yin arangizon ƙuri'u a zaben da ya gabata sun kuma kasa gabatar da takaddun sunayen masu zabe domin su tabbatar da wancan zargi nasu to nan kenan to sai dai a wani labarin makamancin wannan gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya sheda babbar kotun tarayya da ke zamanta Abuja cewa a shirye yake da kare kansa bisa zargin da jam'iyyar PDP take yi masa na yin register katin zabe har sau biyu Rotanni sun nuni da cewa an shigar da karan ne tun a ranar 10 ga watan Oktoba da ya gabata karkashin lawyer Mike Okehom inda ya buƙaci kotun da ta fayyace matsayar gwamna akan koma ya halatta ya shiga zaben ko kuma akasin haka tunda dai ana zargin sa da yin register har sau biyu da yake mayar da martani a gaban kotun ta hannun lawyer sa MY Abdullahi gwamna Yahaya Bello ya musanta yin register katin zabe a wurare biyu daban-daban kamar yadda ake zargin sa da aikatawa gwamna Yahaya Bello ya ce tunda dai karar an shigar da ita domin a kalubalanci cancantar sa inda ya buƙaci kotun da ta duba ta kuma yi nazari akan al'amarin domin ta wanke shi bisa wancan zargi da jam'iyyar ta PDP take yi masa da wannan kuma bari mu leka hukumar zabe mai zaman kanta INEC inda a jiya wata kotu ta bayyana cewa jam'iyyar APC ba ta da dan takara a zaben jihar Bayelsa To sai dai a wannan rana hukumar ta zaben mai zaman kanta ta bayyana cewa jam'iyyar APC za ta shiga babban zaben gwamnan na jihar ta Bayelsa da za a gudanar da shi a gobe Asabar din nan. Tun biyo bayan wancan hukunci da kotun ta zartar cewa jam'iyyar ba ta da dan takara a jihar. Mai magana da yan hukumar zaben ta kasa INEC Aliyu Bello ne bayyana haka yayin da yake zantawa da sashen Hausa na BBC akan al'amarin zaben na Bayelsa.
jam'iyya ce ke takara ba wai mutum ba ai in ba manta ba a shekarun baya an samu wani abu makamancin ya haka yadda ana cikin gudanar da zabe sai Allah ya wadai daga cikin yan takarar rasuwa a jihar Kogi kuma abin da aka yi a wancan zamani shine an ci gaba da yin zabe yadda wadda jam'iyya ta sake kawo a matakin dan takara ya gaji kurkun da shi wadda ya rigaye mu aka riga aka kada masa don haka koda a jihar Bayelsa abin da ake ciki kenan abin da kotu tace shine jam'iyya ba ta da takara amma bata ce jam'iyya ba ta takara ba saboda haka wurin hukumar zabe jam'iyya ke takara don haka hukumar zabe za ta ci gaba da shirye-shiryenta kuma in Allah ya yarda za ta yi zabanta kamar yadda ta tanada gobe a sabat in Allah ya kai mu ranar 16 ga watan Nuwamban nan da muke ciki
idan yanzu jam'iyyar APC ta ci zabe yaya za a yi wa za a ba wa takardar shaidar cin zabe
to sai mu jira mu ga abin da ya je dawo domin al'amari ne da yanzu yake tsakanin kotu da kuma gudanar da zaben da ba a ma aiwatar da shi ba amma abin da jama'a ya kamata ta sani shine hukumar zabe tana gudanar da zaben nan na yinin gobe akan takarar cewon jam'iyyu ke takara ba su lallai mutane da suke ciki a wadda jam'iyyu suka gabatar ba saboda haka idan aka kammala abin da ya je dawo daga kotu ya iya zama wani sabon al'amari da za a dunkara kuma nan gaba
abin da nake tambaya shine idan aka yi zabe aka kammala akan bada shahada certificate kenan ga wanda ya ci zabe a matsayin ya ci zabe yanzu shine zababban gwamna idan da jam'iyyar APC za ta yi nasara a zaben nan na jihar Bayelsa wa za ku bawa
ina ganin a hakura kai ga wannan gaba din kafin a fara tunkaran ya za a yi domin al'amari din da yake kasa a yanzu shine ake magana akai cewar jam'iyyu ke takara saboda haka ga bisa doka ita kuma zabe bata saba kowace doka ba kuma zata gudanar da zaben nan bisa tanadi na dokokin tarayyar Najeriya da kuma dokokin zabe kamar yadda aka san su
Malam Aliyu Bello kenan mai magana da yawun hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC to da wannan kuma bari mu kalli wasu sauran batutuwan na siyasa inda zamu fara da kalaman Hajara Khalid ta jam'iyyar APC da ta shigo tana yaba wa gwamnatin jam'iyyar su daga mataki na gwamnatin tarayya har kuma izuwa nan jihar Kano musamman ma tsare-tsaren da ake bujiro da su domin ciyar da kanawa gaba
girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ka fitar da mu kunya sakamakon mu ko akan noman nan da ka jaddada ta a Najeriya babu inda noma bai bunƙasa abinci ya yalwata ba mai girma shugaban kasa mun ji dadi a jihar Kano mai girma gwamnan musulunci ka kawo abin da babu wani gwamna da ya taba yin sa a jihar Kano sai kai dama ka tabbatar mana da cewa ilimi dole sannan ka je ka daddako da tsangayu ƴaƴanmu domin su samu karatu na zamani mai girma gwamna mun gode yanda da ka dauko aikin ciyar da jihar Kano gaba Allah ya baka ragon ayyukan ma gabaki ɗaya mai girma gwamna Allah ya baka ikon sauke wannan nauyin
amma ba kya ji ana kukan cewa makarantun nan da aka ce ilimi kyauta da sauransu suna cikin wani hali wajen samun kudin gudanarwa tunda yanzu an hana hatta iyaye su ba da naira 100 da ake dan bayarwa na kudin makaranta
babana duk abin da ake fada sai da nayi zagaye na tabbatar da ba haka bane littafai ana ba yaran mu kayan makaranta uniform ana ba yaran mu mai girma gwamna ya ce duk mutumin da aka ce yau dalibi ya je ya karbo naira 100 a gida zo i ga ya ma iyayensa iyaye su zo su sanar masa saboda ilimin nan da gaske ake
ina za su ga gwamna
ko ba su ga gwamna ba za su zo su fada a inda mu kuma zamu zo mu fada a gidan radio har sai mai girma gwamna
su malaman me aka ba su da za a ce an kauda tunanin sa daga karban wadancan kudade
ana biyan su albashi babu gwamnan da yake yin albashi a fadin Najeriya
kudin gudanarwa nake nufi na makarantar
ina ga ya maka duk abin da mai girma gwamna ya ce zai in bai san zai ba ba zai ba mai girma gwamna yana aikin sa lillahi wa billahi duk abin da ya dace mai girma gwamna ya nemi su abin da yasa ka ji na zo na fadi wannan magana wannan kungiya ta mu wannan kungiya ta Ganduje publicity awareness karkashin Nuru Hassan Ungogo mun kafa mun tsare duk inda aikin shugaban kasa Muhammadu Buhari yake zamu zo mu yada duk inda aikin mai girma gwamna yake zamu zo mu yada famusi magaji zarewa kai abin da ake so saboda lafiya ta inganta saboda gidan sauro sai da aka raba makude a jihar Kano sauro domin al'umma jihar Kano mu samu lafiya ba
to daga batun na Hajar Khalid bari kuma mu leka majalisar dattawan tarayyar Najeriya inda idan mai sauraro bai manta Kabiru Ibrahim Gaya shine sanatan Kano ta Kudu a kwanakin bayan rundunar yan sanda a nan jihar Kano ta samu nasarar gano wasu yara da ake zargin an sace su daga nan jihar Kano an kai su kudancin kasar nan da sanatan a baya ya miƙe a wancan zaure ya gabatar da kudirin gaggawa da akalli wannan al'amari a yau ma mun jiyo sanata Kabiru Ibrahim Gang ƙarin haske dangane da kwamitin da majalisar ta kafa kan wancan batu na sace yaran da kuma matakan da suke so a dauka domin kawo ƙarshen wancan al'amari
kwamitin yan sanda na Kano ta gayyace shi da kuma wanda yan security an gayyace sun zo sun mana bayani kuma sun ƙara gano cewa an samu yaro da yawa kwanan yanzu ba Kano 9 bane ta zama Kano 10 nake ce masa to ina so ta zama Kano 67 67 da ba sa nan din a ga an same su duka insha Allah dan shi wannan yaro ya kusan shekara biyar ma a can Allah ya nufa aka samu na farko dai wanda aka kama su da wannan laifin a tabbatar an musu kuncin da ya kamata kuma ina godewa gwamnatin Kano ta karshen da girwa gona Ganduje da dauki nauyi ta kafa ita ma na ta binkice mun Allah da hukuncin ma zamu gyara dokar Najeriya za ta zama cewa hukuncin ya kamata ce hukunci mai tsanani na karshe kamata a dauka akan wayanda aka kama su da wannan laifin Allah ya da mun samu gangara na abin da ake nema
kai waɗanda kwamitoci da suke kuke aiki da su a wannan majalisar kama daga kwamitin da ya shafi harkokin kananan yara da na shari'a ana jin duk sun kame bakin su sun yi shiru akan waɗannan lamarurruka da ya faru
wannan batu kishi ne yasa muke wannan abu kuma muna yi ne dan Allah kuma muna yi da al'ummar mu so wajibi ne mutun ya tunanin kyautar addinin shi da kuma kare al'ummar shi kuma dokar da za a yi ta duk wanda aka kama shi kamar da suka faɗa a jihar Kano cewa zalle sai hukuncin kisa to zamu tabbatar sai abtuma da ƴaƴan ku a daura hukuncin kisan gabaki da kansu dan ka kama su kashe su kuma sauran ƴaƴan ya za a yi da su
wannan mataki ne da za a iya cewa na hukuncin kisa ga wanda duk aka tabbatar da wannan abu da ita gwamnatin jihar Kano ta zartar a matsayin ku na waɗanda kuke zaman doka a ita majalisar ƙasa akwai tunanin ku gabatar da irin makamancin wannan kuduri
muna kokarin mu ga cewa an gyara dokar ta Najeriya ita kanta akan sata yara duk yaron da ya dan shekara 5 ya yi shekara 10 a waje ko 5 ma ba zai ina asalin sa ba so su kuma nan ba su da hukunci a kansa so za su sa shi zo da kasar su ya ta'adda
sanata Kabiru Ibrahim gaye kenan na majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta Kudu a zauren majalisar ƙasa shi kuwa Alhaji Sani Garka dan Batta Joshi Makai yana yabawa nasa wakilin wato sanata Barau Jibrin dan majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta Arewa bisa yadda Garkan yake cewa sanatan dai yana sauke nauyin da suka dora masa a waccan majalisa
dole ka yabawa honorable Barau Jibrin maliya ba jira sai iba sarkin kuduri sarkin turanci da rana muka zaba ido na ganin ido wato muna da jahohi arewa 19 muna da sanatoci uku so 19 an hada nawa kenan kabe ka nake
kai ka hado lissafin ka amsa tana gare ka
uku so 19 57 to a cikin 57 nan wane ne ya fitar zakar kuduri in banda honorable Barau Jibrin kabo
wacce zakka ya fitar ta kuduri
FCE wacce ya kawo kuduri ta zama jami'a wanda aka yi karatu na 1 na 2 na 3 wanda yanzu magana file din yana gaban Buhari shi kadai muke jira ya sa hannu a dalilin honorable Barau Jibrin
ka manta cewa wannan maimai ne a wancan lokacin an yi taleko ta kuma akan batun wannan kuduri
la misali a ce kai ne sanatan Baffayo ka kawo kuduri mu mun san kudurin ya higa an gama komai an miƙo mun ni ne shugaban kasa idan abin nan bai yi ba kai ba ka da laifi ni ne mai laifi
manta da cewa shugaban kasar da kansa ya sauke wancan matsayi na waɗannan kulejojin ilimi
da kwarai da gaske dan adam ajizi ne zai iya daidai zai iya kuskure Buhari anan yayi kuskure da ya soke to amma yanzu ga kudirin a gaban sa mu kanawa mun sa ido a gare shi inda kamar yanda yake fadi a baki inda ya je zuci ya ce cibiyar siyasar sa Kano to mu ga wannan kudirin ya zartar in ko bai zartar ba to a baki ya fadi bai je zuci ba
to wani irin kallo za ku yi masa idan bai zartar ba
in bai ba sai mu sa ma ido kurin ina ruwan mu
Alhaji Sani Garka dan Batta dan siyasa daga yankin Kano ta Arewa to har yanzu muna batun masu yabawan inda zamu leka yankin karamar hukumar Garku da muka je shugaban babban asibitin na karamar hukumar yana yabawa dan majalisar dokokin ja wakiltar karamar hukumar tasu ta Garku wato honorable Abba Ibrahim Garku akan katafaren aikin gini da ya gudanar musu a wannan asibiti
Muni wa dan majalisa jihar Abba Ibrahim Garko godiya bisa kokarin namiji kokari da yi mana akan kawo bula dama ba tun yanzu yana kawo tallafi da irin ne da shi da asibitin gaba kada kuma ne mai godiya ubangiji Allah ya saka alkhairi kuma ina roƙo ga yan siyasa yan uwansa da taimaka dan adalci da asibitin gaba ta al'umma dan wannan asibiti mutanen da suke zuwa asibitin ba wai mutanen karamar hukumar Garko ne ko cikin wurin shi ba kamar mutanen da suke zuwa daga duwakin kudu ma biya Rano Garko da mura asibitin nan ke da ake tsammani kada kuma tsira ga ragowa yan siyasa yan uwansu kuma su kalli irin abubuwan da yake zake yayi blog kuma bayan haka yana sake kawo mana gudunmuwa iri a asibiti saboda ana kuma zo su dan ba da irin wannan gudunmuwa dan a cikin kuma gaba ta bangaren lafiya Allah ya mai godiya Allah ya saka alkhairi kuma jama'a ragowa Allah ya ba su ikon taimakawa
Dr. Nasiru Baffa Garko kenan babban jami'i a asibitin karamar hukumar Garko daga Garkon bari mu leka karamar hukumar Kiru da shi ma muka ji dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar ta kiru wani rabul kabiru hasan dashi na fayyace kudurin da ya gabatar a majalisar dokokin jihar kano akan wasu ayyukan hanyoyi da suka dade suna ciwa al'ummomin wannan karamar hukuma ta satuwa ƙwarya da dan majalisar yake cewa kukan waɗannan al'umma ya kawo ƙarshe
na kawo kuduri dangane da wata matsaloli da wasu hanyoyi namu masu muhimmanci muke so a gina a wannan karamar hukuma ta mutakiru wannan hanyoyi guda biyu ne akwai wata ta tayi daga Konar Zoo ta tafi Zoo daga Bellan Goge ta tafi Kiru sannan kuma daya ta tayi daga Kiru ta tafi Ba'awa ta tafi Dan Soshe ta dawo Dan Gora wato su wannan hanyoyi suna da muhimmanci mutuka dangane da yankin nan namu yanki ne na wurare da ake gudanar da nomomi ake gudanar da noma da na rani da na damuna to idan aka gina wannan hanyoyi na tabbata zai taimaka manoma da ƴan kasuwa kuma na tabbata tattalin arziki zai karu a wannan yanki namu da ma jihar Kano gabaki da
Honorable Kabiru Hassan Dashi dan majalisar dokoki mai wakiltar karamar hukumar Kiru shi kuwa Honorable Sala Commander Tidin Murtala kakakin majalisar karamar hukumar Nasarawa jiyo shi muka yana godewa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan nada babban sakatare na makarantu masu zaman kansu a nan Kano Alhaji Musa Dan Kawu domin hakan na nuni da irin kaunar da yake yiwa al'umar su ta karamar hukumar Nasarawa har ma yake cewa
ba abinda zamu cewa mai girma gwamna da yake kallon al'umar karamar hukumar Nasarawa muna ƙara godiya a gare sa da ƙara miƙo kokambara domin ya ƙara kallon wasu al'umma domin a ƙara dilmiya su a cikin wannan gwamnati mai tarin albarka illa kira da nake yi ga babban sakatare Alhaji Musa Dan Kawu ya kamata wayannan private school ya ƙara kallon su domin akwai matsaloli a private school ya kamata a ce duk wata private school ma a jihar Kano idan ba za su kalli addinin musulunci ba kuma su kalli al'adunmu ya kamata a rufe ta daga Musa Dan Kawu a dau mataki da duk makarantu private din da ba za su kula da al'adunmu da addininmu ba su zama sokakku ba abinda zamu ce da mirawar gwamna ya daura ƙwarya a gurbinta musamman MD din nan da yi da wayannan commissionoyi da yi kwanan nan irin su Muntari Ishaq kai daga jin an ce Ishaq kin san wani kifi ne mai hade kananin kifaye muna godiya ƙwarai da gaske da Alhaji Ibrahim Karaye wanda shi ma commissioner ne da kuma yaki sai da commander Alhaji Murtala Sirangaro wanda mun kansulolin jihar Kano suna alfahari da shi wanda na tabbata daga shigar shi office daga kan kansuloli zai fara wajen tabbatar da an ba su haƙoƙin su a jihar Kano
kansulolin har yanzu ba a ba ku haƙoƙin ku zuwa yanzu
ai mai girma gwamna kamar da na ga ya miki kullun kokari yake ya ga ya kyautatawa kansuloli da al'ummar da suke wakilta mai girma gwamna yana shirye da majira ake a wannan commissiononi kuma na tabbata aikin da mai girma Murtala Salangaro zai fara kenan kansuloli ku sha kurumin ku kuma insha Allah wannan haƙoƙin da za a bayar muna so kamar da aka ce free education duk kanzulan da ya ji alert to ya kamata a ce shi ma ya wani hunkuri wajen taimakawa tun lokacin da mai girma gwamna ya ce free education zake ga kungiyo da masu hannu da shuni wasu suna ba da gudunmuwa ta littafai ko karamar hukumar Nasara kwanan nan suka kaddamar da wani littafi kyauta
Honorable Saleh Commander Tidin Murtala shugaban majalisar kansulolin karamar hukumar Nasarawa a nan jihar Kano daga karamar hukumar ta Nasarawa bari mu karkato akalar shirin izuwa makociyarta wato karamar hukumar Bunni inda muka jiwo Bashir Sanata dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya yana bayyana rashin jin dadin su yadda gwamnatin Kano ta watsi da aikin unguwar Sharada duk da cewa an sha sanya wannan aiki a cikin kasafin kuɗi amma a cewar sa shiru kake ji wai mallan ya ci shirwa
titin mu na Sharada wanda ya biyo ta hauran wanki ya biyo ta masallacin Juma'a na Sharada ya biyo ta bayan kasuwa ya dangane da gidan man AA Rano can kuma ya dangane da asibitin Sharada wannan mahada ce mai matukar muhimmanci wanda duk dan garin Sharada wannan hanyar ita ce take ci mana tuwa ƙwarya da ita muke kwana da ita muke tashi a ranmu an alƙawarta mana za a yi ta yafi sau shurin masaki amma har yau kiyau miyau balagoro a kiyama an gagare mana titin nan saboda bamu sani ba ko dan mu al'ummar Sharada mun san kanmu mun zaba abba gida gida shi yasa akai mana wannan tukuicin kullun aka ji ai mana to idan har hakan ne ma ya kamata a gane cewar mulki daban siyasa daban
so kake ka ce ma gaba ɗaya al'ummar Sharada ba su zabi APC ba
ai mu yan Sharada ba ma APC kuma babu wata tsintsiya a
karka amfani da bakin su fa ka ta
masa ai a baya muka yi bikin kona tsintsiya a Sharada muka shiga iluwar lema dan haka mu
an ce zaba an ce zaban ma an ce ka ci baka ci ba ka ci kuka
mu Sharada zuwa muka yi zabe na Allah da Annabi muka zabi abin da yake shine sanyin idaniyan mu domin excellency Abba Kabir Yusuf ya alƙa alƙawarta in Allah ya bashi dama zai mana titin nan. Shi yasa muka zabe shi da raja'in shine zai zo ya share mana hawayen mu. Tunda wannan gwamnatin kusan sau hudu ana saka titin mu na sharada kasafin kuɗi. Ma har kawo yau an ƙi.
To kun bincika kun ji a hukumance me ya faru?
Ina zaka bincika? Akwai inda zaka bincika da abin da har an yadda za a yi titin an kawo kayan aiki an zube an yaudare mu ashe ashe nama ya da huromo danye za a yi mana. Daga ƙarshe sai aka zo mu aka mana inconclusive. Aka zare kayan aikin nan duk aka kwashe su da ɗaya bayan ɗaya aka kwashe su wanda sanda za a sake zabe a gama muka rinka murna Allah ya sa inconclusive ta fado sharada ko mu ma hakan ya sa mu rabota da aikin titi amma aka ƙi a fado da inconclusive sharada.
Ashe kun yarda da inconclusive?
Ai abin da yake da akwai in dai har inconclusive a sharada zai sa a zo a yi mana titi ba dan Allah ba titin da aka gama mana roman bakan za a yi aka gagara yi in har inconclusive za ta sa a zo a yi mana to wallahi muna maraba da inconclusive.
Bashir sanata dan jam'iyyar PDP Kwankwasiya daga yankin karamar hukumar Binni. To yayin da su Bashir sanata suke bayyana irin waɗannan kalawai shi Jiyo Kabiru Chairman yana bayyana ajiye shahadar sa ta jam'iyyar ta PDP har ma kuma yake cewa ya koma sabuwar tafiya karkashin jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar tasu ta Kibiya.
Ni Kabir Chairman na yadda jar hula da kai yau na daina yin ta hai hata na tafi jam'iyyar ABC jam'iyyar masu alƙawari ka duba irin wannan permanent member one da aka dauka aka biye mai wannan rubul mai fada bello sarkin aiki sarkin taimakawa al'umma wannan abin da mai girma gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine yasa nace ni Kabir Chairman hai hata ni da jam'iyyar PDP Kwankwasiya sai she ni mutane mun zo mun musu wahala ki dauki dan majalisa nan na jihar Kano mai tutar karamar hukumar Kibiya ba irin wahala da mu musa garin dagaci 20 da ni aka je ba abin bi wasa ba amma mutum ne ina kulle cewa ba bashi constituency ba ina taiwo mutane abin da ya ga dama amma mu an bama hotiho dan haka hai hata na bar jam'iyyar PDP Kwankwasiya abin da ne a baya ma ina ladama ina tausaya kaina ba abin da aka bani gaskiya ce ta sa na bar jam'iyyar ba wata bugata wace bugata ce ko wace gan sha jam'iyyar Kwankwasiya wahala yake yi kai bata kansa lokaci yake yi koma jam'iyyar APC karkashin jagoracin wani rabul mai fada bello so hodan majalisar dokoki da jihar Kano kuma muna dan ƙara hakuri zaka da baba da dan Allah ki dubi wannan gundume mai kudura mai girma gwamnati i dauka i bashi commissioner daya ma'aikatar fashion na jihar Kano dan haka muna tare da shi da wannan gaba nake godo mai girma shugaban karamar hukumar Kibiya wani rabul malam Alkasim Abdullahi shike kara hakuri da dan Allah mai fada bara za ta dawo lokacin yake dan mazan dokoki jihar Kano ina son tabbatar miki zai da karsa maza bada zaji aiki ko ina aikin burtsatse ne makarantu ne hanyoyi ne nan commissioner da aka bashi iri na yanzu muka fara towa wallahi ba za mu kirguba muna nan daren dan mutuka raba takalmin gaza
Kabiru Chairman dan siyasa daga yankin karamar hukumar Kibiya da kuma wannan kalami na sa maka kawo karshen shirin a wannan lokaci
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
a madadin dukkanin abokanan aiki Nasiru Salisu Zango Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffayo Kale Shatima sai Umma Suleiman Sagagi da ta sarrafa na'ura ta sada ni da ku sunana Adamu Suleiman Muhammad da na gabatar nake cewa assalamu alaikum da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya.